Saka, mai wuya.
Ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai tar na kasuce ga halakar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi tuji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu su bubu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, amma mu bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe kasar da da sunan za a samu da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi. Mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. A wannan safiya da muke kawo muku wannan shiri na tsaka mai wuya, gagarumar tawagar nan da karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutawalle yau jagoranci suka jira a Sokoto a makon jiya da zaman cewa za su je su yaƙi Bello Turji da kuma sauran gaggan yan ta'adda da ke jihar waɗanda suka daɗe suna azabtar da mutanen yankin gabacin Sokoto ɗin irin su Isa da Gwaranyo da Sabon Birnin har ma suka kashe sarkin gobe Alhaji Isa Muhammad Bawa bayan an rike shi fiye da makonni uku yana hannunsu. To su wannan manyan sojojin yanzu ba sa Sokoto, duk sun tattara sun bar Sokoton sun koma abinsu inda suka fito Abuja da sauran wurare. Idan ka saurari bayanin da shi Bello Mutawalle ɗin ya bayar lokacin da suka isa Sokoto ɗin, za ka ɗauka cewa sun zo su zauna a wurin ne a bisa umarnin shugaban ƙasa har sai sun ga bayan 'yan ta'adda ɗin nan. Gare bayanin da ya bayar.
Wannan zuwa mun yi shi ne kan umarni na shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya umarce mu gabaki ɗaya kwanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta Najeriya cewa mu zo Sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda. Shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damun arewa ita ce matsalar tsaro, saboda haka ya harzuka matuƙa na cewa dole mu zo Sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro. Shi ya sa muke nan, kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi. To kamar da kuka sani, harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari. Yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba, duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro.
Karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutawalle kenan. To amma me yasa suka faɗi cewa za su zo tun ma kafin su zo ɗin? Mutane da dama da ke sukar lamirin ba da sanarwa ɗin kafin ma su jira a Sokoton suna ganin cewa haka ba daidai ba ne, domin sun an karar da waɗanda suka zo su yaƙa ɗin a wurin.
Waɗannan faya-fayan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa, musamman a arewa maso yammacin Najeriya. Saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Muhammad Mutawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya. Tamkar cin tumba ne da mai bara. Farfesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Sabon Birni ne a gabacin Sokoto, yankin da rashin tsaro ya kai intaha, yana ganin cewa
juma'a mai kyau ranar Laraba ake gane ta. Sha'anin tsaro in ba siyasa bace to ba a bayyanarwa, sai dai a dauki mataki wanda ya kamata a dauka. An dade ana kashe mu, amma ba mu ga abin da an kai ba wanda yayi tasiri a cikin wannan kasa. Ko ba su zo Sokoto ba, ko yana Abuja, ko sojojin ga duk suna inda suke, idan ana da niyyar daukan mataki wanda ya kamata a dauka domin a kai ƙarshen su, ai ana iya dauka.
A haujin wasu kuma wannan abin fata ne, duk da yake an shajin haka amma ba a samu muriya ba. A cewar Bashir Altino Guyawa dan asalin yankin Isa duk a gabacin Sokoto,
ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai tar na kasuce ga harkar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi tuji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu su bubu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, amma mu bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe kasar da sunan za a samu da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi. Mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba.
To ga Sheikh Muhammad Nasir, to don duba kwata-kwata irin kamun ludin shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da harkokin tsaro da kuma duba musamman yadda wannan al'amari yake ƙara munana a arewa maso yammacin Najeriya din, wakilinmu na harkokin tsaro a can Abuja Hassan Maina Kane ya gayyato wasu tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya sojan ƙasa ɗaya sojan sama, domin su duba mana kamun ludan shi ta nuru din. Ba tare da bata lokaci ba ga Hassan Maina Kane da bakin nasa.
Da farko group captain Sadiq Garba Shehu, barka da dare, muna maka barka da zuwa cikin saka mai wuya.
Shi kuma barka masu saurare.
Major Hashim, barka da kokari sanin da zuwa.
To barka mu dai.
Idan zan fara da tambayan group captain Sadiq Garba Shehu, kai aiki a rundunar sojojin saman Najeriya kuma ka rike matsayi daban-daban. Da farko group captain Sadiq Garba Shehu, kowa sani cewa wato kalubalen tsaro a Najeriya kullum sai kara gaba-gaba yake. Menene zaka ce dangane da kisan da aka yi wa mai martaba sarkin Gobir, ba wanda babban sarki ne a nan arewacin Najeriya kuma daga daular Usmaniya? Kana jin wannan kisa da aka masa abu ne wanda za a iya guje masa tun farko da ce an yi abin da ya kamata?
Alhamdulillah, Allah ya ji kan sarkin Gobir. Amma ba tare da fatan shi ba, mun samu labarin mukan sarkin Gobir ne saboda matsayin da Allah ya tashi da martaban da ke sarautar shi a tarihin na Hausa. Shi yasa wannan labari. Amma abin da nake so, mun yi bakin ciki kwarai da gaske a ce mutum ne kamar wannan mukami. An kama shi, an wulakanta shi, ya yi kwana da kwanaki yana roƙo yana cewa gobe mu gana ta kare, amma ko ba samu an kawo shi ba. Wannan gwamnati ta kama shi ga su suna nunawa ga komai ba su kore kansu ba. To amma abin da nake so mu sani, wanda mai martaba sarkin Gobir ko a wannan satin inda za a bi bincike kamar irin na su Kabiru Yusuf na Bikon Kwalwata.
Kabiru Adamu.
Za ka ga cewa akwai dubbai da aka kama, mata ne, maza ne, manoma ne, wanda ke ba ma ji labarinsu ba. So shi duka rai ne. Amma idan aka taɓa wani VIP ko wani babban mutum ya fi jawo abin nan, kuma maybe shi ne zai sa mu ga gwamnati ta motsa. To kuma mun ga gwamnatin ta motsa. Amma motsawan kusan zai iya cewa akwai abin da Hausa ke cewa borin hauka. Duk wanda yake kallon rediyo ko TV ko social media ya ji ana yin wannan abin daga farko ma shi minista, karamin minista na defense, kafin ma wannan oda da ya bayar daga baya wanda yake a koma Sokoto, ya fito ya ce ya ba sojoji oda su je su kamo wanda sai sarkin Gobir. Ba daɗe da wannan ba sai aka zo aka take sakin wasu mutane daga wurin. Ba daɗe da wannan ba aka zo aka wasu motocin sojoji suka makale, wannan kalmar nake so amfani da suka makale, sojoji suka kasa ɗaukanta suka barta, ƴan bandi suka zo suna propaganda da shi akan cewa sun kori sojoji sun karɓi wannan abu. To abin da nake so in cewa to sha'anin tsaronmu ya kai inda yake sai mun faɗa ma kanmu gaskiya.
Group captain, kafin abu da gaskiya balin kuma wurin Major Yashinku. Major Yashinku, kai ƙwararren sojan ƙasa ne. Sai ba ta wace fuska kai kake kallon kisan da aka yi wa sarkin Gobir?
Hakika ne, gaskiya maganar ta za ta kai sha bamban ne da ta shi group captain a bisa wani ɗan dalili kaɗan. In aka ce mutum shugaba ne wanda yake ya kai wani matsayi wanda akwai al'umma a ƙarƙashinsa. To abin da ake ɗauka shi ne duk sanda aka ce wani dalili ya sa an kai gare shi, to tankar wannan al'umman ita ma an kai gare su kenan gaba ɗaya, ba ta da wani sauran tasiri. Ko a aiki sojan aka ce yau wannan shi ne komanda, abu ya wuce ‘yan ƙasan shi, ya wuce waɗanda yake su ne ba mata a ce tana zage da shi su ba shi kariya, wanda shi ne wanda zai zama master strategy, wanda shi ne zai tsara duk yadda za a tafi da abu, shi ne shugaban rundunar a ce an kai gare shi. To kaga lallacewa ta kai lallacewa ta al'amarin da shafi tsaro kenan. Wannan abu ne wanda bai daɗi ba, kuma a hakikanin gaskiya akwai takaici daga al'amuran gwamnatin ƙasar nan. Amma lallai da an ɗau matakin da ya kamata da za a iya karɓo shi, ba ma shi kaɗai ba, irin waɗanda suke hannu da waɗanda ba sarauta suke ba, da waɗanda dukkan su ma talaka da kamar da group captain faɗa dukkan rairaye ne, to su ma da za a iya ceto su. To amma mafi yawa gwamnati za ta yi ta jan ƙafa akan al'amari. Da biyan kuma tana nuna wa mutane kamar tana ɗaukar mataki a kai, amma daga ƙarshe suka ga ba haka ba, sai ka ga sakamakon da za a samu ya ƙaryata abin da suke ta ikirari a farko.
Group captain Sadiq Garba, baka ban amsa ba cewar inda a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata da an kaucewa kisan da aka yi wa mai martaba mai Gobir?
A wannan lalacewa na soja a gaskiya ba yau ta fara ba. Daga lokacin da aka tsare shi yakin Najeriya da Sarajewo.
Group captain, za mu kai wannan yana cikin ajandar mu duka. Amma zai tambaye ku ce ne a kalma ɗaya, inda a ce an ɗau matakin da ya kamata, kana ganin da kisan da aka yi mai martaba sarkin Gobir bai faru ba?
Yana yiwuwa bai faru ba. Idan aka bi matakin yadda sojan namu yake tsare, yadda ake tafiyar da su, yadda ake training ɗin su. Idan alal misali akwai minista na tsaro, akwai wani abu da Turawa suke cewa wai form, defense function. ana misali mutumin da zai gona ya sa malumanin da rawani sai ka san ba noma zai ba to a gaskiya sojan namu gaba daya daga Ministry of Defense da yadda aka tsara sojan wannan tabarbarewa
group government duk wanda suna cikin ajin da zamu san Allah da amma me jihadin ku idan muka duba kai to ta fuska kake kallon rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da wannan al'amari gaba daya kana ganin gwamnatin jihar Sokoto ta yi abin da ya kamata
to wannan ya sa dole mu dauko asalin menene zai sa a gane fin gwamnatin Sokoto ko kuma ba za a gane fin shi ba kar mu manta shi al'amarin tsaro wanda kullun tsarin mulki kasa ya ce tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'umma da walwalar su shine ainihin maksudin kafa gwamnati kuma aka ce ko ta gwamnati tabbatar ta take na ta irin rawa so abin da ya kamata mutane su sani rawar da gwamnati ko gwamnatin jiha suke iya takawa akan al'amarin tsaro bai wuce na samun da zaman lafiya ba sakamakon faɗace-faɗace na abin da ya shafi addini ko kuma na kabilanci dalili wannan sarakuna suna iya taka rawa a kai gwamnati tana iya barazanar da za ta yi da 'yan sanda a yi abin da za a yi amma abin da ya kamo taɓarɓarewar tsaro irin wannan wanda yake an kama mutane an yi garkuwa da su an sa wasu sharuɗa kuma ana nufin in ba a saka sharuɗin nan ba za a kwato su to ya fi ƙarfin gwamnati da ake kira chief security na jiha dalilin kuwa shi ne shi chief security na jiha ɗin nan bai da hurumi wurin naka ɗan sanda ko kuma ya ce ga kuma shi ne ɗan sanda da aka kawo wannan jiha. Balle kuma a ce yana da hurumi wanda za a naɗa GOC ko wani brigade commander ko battalion commander ko company commander.
Yawa to group captain Sadiq Garba Shehu kai ta wace fuska kake kallon irin rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da gaba ɗaya wannan al'amarin da ya rutsar mai martaba sarkin gobe.
To a gaishe ku malamai to za mu ja aya nan sai Allah ya biyo mu rana wato mu zo mu ci gaba. Muna godewa retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired major Yahaya Shinko tare da shi wakilin namu Hassan Maina Kayana da ya mana wannan tattaunawa tare da su a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.